demokradiya a yau.
There is hunger everywhere. My job is to tell our leaders the truth. The landlords are crying. Tenants are lamenting. Ndị wọnọ na ebe ndị bi n'ụlọ na-eti.
Muryar Reverend Father Mbaka kan bazuwar yunwa a Nigeria. Jama'a masu tsaro, assalamu alaikum, da fatan an waye gari lafiya. Batun tsaro ya inganta kwarai a Nigeria a ra'ayin wasu masu fashin baki. Kusan yanzu babu abin da zaka ji a bakin ƴan ƙasar sai zancen yadda yunwa take galabaita su. Waɗanda suke kusa da gwamnati za su ce maka akwai abinci ko ina cikin ƙasar, matsalar ita ce ta rashin kuɗi. Gaskiyar magana, jama'a suna fama da ƙuncin rayuwa ko da ma menene dalili kamar yadda rahotanni ke nunawa. Gashin fitar da Ibrahim Abdulaziz ya haɗa mana.
Hunger. Hunger is in the atmosphere. There is hunger everywhere. The landlords are crying. Tenants are lamenting. Ndị wọnọ na ebe ndị bi n'ụlọ na-eti.
Akwai yunwa ko ta ina. Ga talauci jama'a na fama da shi. Masu gidajen haya na kuka. ‘Yan haya su ma na kuka, haka na masu sai da kayayyaki na kuka, su ma masu saya na wannan kuka. Kai, akwai yunwa da wahala ko ta ina? Yanzu haka ma akwai ɗalibai ‘yan makaranta da aka kora daga makaranta, ba sa iya zuwa domin babu kuɗin makaranta. Kuɗin makaranta ya tashin goron zabi, kai wahala ta yawa a ƙasa. Kamfanoni da dama sun rufe, tattalin arziki na ƙara tsananta. Ya kamata fa a kula domin wahala ta yawa. To sai dai kuma sun baka. Na mako ganin cewa
the country is being robbed. There are enemies of this country who swore that things will never be well. Their duty is to destroy.
Idan aka lura da abubuwan da ke faruwa yanzu, Najeriya fa na cikin halin da ke kama da fashi da makami. Akwai makiya wannan kasar wanda tsoron zai da cewa lamura fa ba za su fi daidai ba. Burin su ma shine su tarwatsa ƙasa da kuma lalata manufar shugabannin mu na farko. Kullun kokari suke su ga lamura sun dabuce domin su ci gaba da sace dukiyar ƙasa, mu kuma mu ci gaba da zama matalauta. Domin yayin da shugaban ƙasa ke wannan kokarin yaki da cin hanci da rashawa, wasu ma yanzu na addu'ar kada a ci nasara. Na san wasu za su ce fasin baka, ya kuma ka dogara sa da ya saba na cikar gwamnati. To ba haka bane, ita gaskiya fa dole ne a faɗe ta. Ni aiki na shine in faɗa wa shugabanni gaskiya.
As the president is fighting corruption, some of us are praying that he will equally fight. Yesterday, some people were saying that Mbaka started preaching against whatever. The issue is Mbaka is speaking as the spirit prompts him. There is hunger everywhere. My job is to tell our leaders the truth.
To koya mana zatta ma ke kallon irin waɗannan kalamai na sarakuna da kuma shugabanni da suka soma a yanzu. Dr. Amuka Captain Namala, malami ne a jami'ar kimiyya da fasaha ta Modibo Adamu da ke Yola.
Jan baya da tattalin arzikin ƙasar nan ya kai. Kowa ya sani, kowa yana gani.
Mun tuntubi masanin kimiyyar siyasa, malami a jami'ar Bayero ta Kano, Dr. Said Ahmed Dukawa, don jin tasirin magagganu irin su Mbaka da kuma sarakunan gargajiya kan wannan lamari.
Da farko dai Rishi Reverend Mbaka, abin da ya kamata a fara tunawa a kansa shine ba rajuwar haka lokacin ana neman duk wata murya da za ta yi amo ta kaɗo kan talakawa a za a dunkule a samar da canji daga tsaka mai wuyar da Najeriya ta shiga ciki. Yana ɗaya daga cikin waɗanda suka ba da wannan murya ya yi amo, kuma mutane da yawa suka ɗauka aka sami biyan buƙatar da ake nema. Don haka shi a karan kansa yana da haƙƙi na idan ya fahimci wani abu ba daidai ba a gwamnati, to ya fito ya faɗa. Idan ya yi shiru shi ne za a yi mamaki, amma faɗarsa ita ce abin da za a san cewar ya daidai ne. Sannan abu na biyu, ita gwamnatin demokaradiyya babban abin da iban bantata da sauran salo na mulki shine damar da 'yan ƙasa suke da ita na su faɗa albarkacin bakinsu game da yadda ake tafi da mulki a kansu. To a wannan bigiran ma Reverend Bakan nan yana da haƙƙi da 'yanci na ya faɗi fahimtarsa. Sannan abu na uku wanda watakil shi ya fi kowanne muhimmanci shine kowace gwamnati a duniya, ko ta demokaradiyya ko wacce ba ta demokaradiyya ba, tana buƙatar waɗanda za su dinga gaya mata gaskiya kuma ya dace ta. To waɗannan idan sun faɗi magana yana ce abin da ake sa rai ya taimaka wa gwamnati ta gane bambanci tsakanin sukan ƴan hamayya da kuma sukan gyara kayanka, ta gane sannan ta gano inda ke kuskure da nufin ta gyara, sannan ta gano wani haske wanda ita ba ta hango shi ba bai zo mata ba a haska mata. Sannan kuma yana taimakawa talakawa su daɗa haƙuri da gwamnati, duk da cewa mafiya yawan lokaci mutanen gwamnati suna ɗauka idan manya irinsu suka yi magana suna tunzura talakawa ne, amma in binciken ilimi abin da ya nuna bayaninsu ko da suka shirya suka suka yi shi yana haƙurƙurtar da talakawa ne, domin talakawa za su ji cewar ga waɗansu manyan mutane sun damu da halin da suke ciki. Don haka akwai fatan ayu yanzu dai gwamnati ta ji za ta saurara sai su tsaya su gani. To idan gwamnati gyara take nema su suka ga tayin maza ta nemar da gyaran a ɗan gajeren lokaci gwargwadon iko.
To
shikenan sai tafiya ta yi kyau.
Dr. Dukawa ban sani ba shin a ganinku ita wannan gwamnati tana saurare domin kamar yadda nace ma cikin watan azumi mutane kamar sarkin musulmi kamar Sheikh Dahir Bauchi gwamnan Sokoto da dai mutane da dama sun fito sun yi magana kan bukatar gwamnati ta wannan rufe kan iyaka da ta yi yana ɗaya daga cikin dalilai da ke ƙara janyo matsalar karancin abinci ko kuma yunwa a ƙasa ta bude kan iyakokin nan. Zuwa yanzu dai da muke magana ba mu da labari ko gwamnati ta amsa wannan kira.
Alamun cewar ana ji din a ɗauka aikin da shi ya janyo wasu ƙari suke daɗa fitowa kamar irin shi rabarin bakan irin su sarkin Kano da makamantansu, kuma duk wanda yake karanta jarida zai ga waɗanda da suka taka rawa mai yawa wajen sukan waccan gwamnatin da ƙoƙarin saita mutane a dawo a goyi bayan a samar da canji. Da ɗaya da biyu suna ta daɗa yin suka suna ta nuna domin sun gaji da bi a hankali ta nuna cewar a faɗau mataki a ɗau mataki a ɗau mataki, amma daga dukkan alamu ko dai an yi kunnen uwar shegu ko kuma a'a akwai waɗanda aka fi girmamawa wajen ba da shawarar wanda ra'ayinsu ne kawai sun ba su ne suka faɗa ba kuma an kasa gane su, kuma yanzu suna ta kira akan a bi wasu matakan bayan wannan, amma har yanzu babu alama. Don haka wajibi ne a ci gaba da jan hankalin gwamnati akan cewar bayan ƙwararrun da take da su a cikin gwamnati wanda suke ba ta shawara, to in an hango matsala an ba da shawara to a daɗa faɗaɗa da'irar ƙwararrun a kawo waɗanda suke ganin saɓanin haka ɗin nan cikin shawara domin a zauna a tantance ina mafita take, to shi ne zai sa a gyara kuskure, amma ba haka ba za a ita da bankwalo.
Misali kalaman da ita shugaban kasa ke ba da haƙuri cewa a yi haƙuri sauƙi na zuwa ɗin na ɗan yi haƙuri, wannan cewa a yi haƙurin ya wadatar?
Babu shakka ba da haƙuri kaɗai ba zai wadatar ba, sai an bi shi da wani bayanin da kuma wasu matakan. Alal misali in aka ce wa mutane ku yi haƙuri abin da muke ƙoƙarin yi shi ne kaza da kaza, wanda shi kuma ba zai harin ba da sakamako ba sai nan da wata kaza ko sai nan da mako kaza ko sai nan ma da shekara kaza, ana ganin abin zai shekara ɗaya ko biyu, nan da shekara biyu ake so kaza zai faru saboda kaza a wata kaza kaza kuma a wata kaza kaza a wata kaza shi zai kai mu wannan shekarun, don haka in aka haƙura sakamakon da ake so za a samu kaza ne. In dala ce misali a ce kaza ake so za ta dawo, in abinci ne misali a ce kaza ake so zai dawo, kuma ga inda ga yadda abin yake shi ne su kuma talakawa wajibi ne su girmama waɗannan manyan mutanen da suke gaya wa gwamnati gaskiya, kuma su zamana wato inda za a taɓa musu wani wanda yake kare musu haƙƙinsu to su tashi tsaye su ce ba su yarda ba.
Masu haro da wannan fashin bakin Allah kamu ƙarshen shirin demokradiya a yau na wannan mako, sai kuma mako na gaba da yardarsa za mu sake dawowa da wani sabon shiri. Kamun na madadin Ibrahim Abdulaziz da Dr. Sa'id Ahmed Dukawa da kuma Chibahiro Diodone wanda ya daidaita sautin shirin, a nan ni sahabu Imam Aliyu zan dakata in sallama da ku, mu zama lafiya.